بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باي هكا ينقوا مسوء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى حدوى دوكو علي دوانا لوكا تي لغا تشمتا سنة تي بي تيكين وانا شرينا شراء غاتا مسلم شري وانا يكي تتونا واكن على مرة رأيوا دا الديني لنفن ساو دا ينقوا مسلمي mafita akan matsaloli da ababen da ke kai kawo a cikin rayuwarsu isa hasken shari'ar musulunci da koyarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Kamar kullun yau ma muna tare da malamin da ke mana fashin baki, wato malam Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria. Allah ya gata malam, barka da zuwa.
Akan mu kuma Allahu a'i. Assalamu alaikum, barka da warhaka. Sannu kuma Allah, to alhamdulillah, barka da kokari.
Ya hanya ku.
To mun gode Allah, alhamdulillah.
Ya dan mai Allah gata malam, ina shin mai.
Insha Allah, kai Allah ya mana, Allah ya mana, Allah ya mana gudunmuwa.
Ubangiji Allah ya sa.
Sai addu'a kuma gaskiya.
Ya fara biyo dai sako ko.
To haka ake fada, mu dai muna nema a wajen Allah.
Ubangiji Allah ya sa.
Inna ilallahi ragibu.
Eh, gaskiya ne. Allah ya mana.
Insha Allah.
Dudu fi a cikin falalar.
Insha Allah.
Allah kuma ya sa mu gama lafiya.
Amin.
To masu bibiyar wannan shiri za su iya tunan cewa a makon da ya gabata mun fara tattaunawa inda malaki muna fashin baki akan aure. Wato mu dauki kalma aure a matsayin dunkulallen matashiya, wanda malai ya fara daddatsa mana bayani game da ita. Mun ji menene wato ta'arifin aure da kuma wasu bayanai masu matukar muhimmanci da tsada kwarai akan abin da ya shafi hikimomin da ke cikin shar'anta aure da kuma kaddara shi. To za mu so a yau insha Allahu mu dasa daga wannan tattaunawar ta gudana a makon da ya gabata. Abinda za mu so malai ya fara mana magana a kan shi, Allah ya gafarta malai, shine shin aure al'ada ne ko shari'a, ko wani abu ne kaman jemagi haka? Wannan ya taso ne sakamakon akwai mutanen da har sukan ma bugo waya su tambaya, wasu kuma su tsokaci cewa to me yasa aure ya bambanta daga al'umma zuwa al'umma, daga gari zuwa gari, kowane gari ka je kowace al'umma zaka ga suna da irin yanayin yadda hatta ita kanta sigar yadda suke yinta. Kuma gashi har shari'a ma ta yarda cewa idan kafiri ya musulunta shi da iyalinsa, a zartar musu da wannan aure ba tare da an sake yin aqadudin ba. Kamar wannan abin da cewa shari'a ta yi recognizing din abin da suke ciki a matsayin aure kenan. To menene shari'a cikin aure? Menene al'ada? Kuma ya mutum zai tantance waɗannan abubuwa a cikin wannan sarkakiya?
To أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وما سكلوا دا سورة رمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حريو ما منا الدعاء الله سبحانه وتعالى يتشقب دمنا جاغورن شي جاغورن ونن تشامي البركة الله مدوكين سركية قارم سوى البركة الله مدوكين سركية ya karfafe su kuma kada ya gajiyar da su. To akan makalla ina ganin a wancan zaman da muka yi muna bayani akan fa'idojin auren, to kaman ba mu kammala lissafo su ba, don muna lissafa fa'ida ta uku wacce ita kuma ta zama tana da rassa, wato samun ɗaki na. Daga cikin ƙarin da za mu yi shi ne, daga cikin fa'idojin, akwai cikin fa'idojin aure na samun ɗa, akwai samun wanda zai zama ya ceci mutum a ranar lahira. Wato idan Allah ya ba mutum ɗan, sai kuma cikin tsarin Allah sai Allah ya karɓi nan yana ƙarami. Wannan wanda bai yi aure ba, ai ba zai haihu ba. In bai haihu ba kuma ɗan ba zai mutu ba. Don kuma ɗan bai mutu ba, kaga ba zai zama cikin waɗanda za su cece shi ba. To hadisi ya tabbata, ba hadisi ɗaya ba, ba biyu ba, yadda manzon sama ya faɗi cewa duk mutumin da ya rasa ɗaya biyu ko uku, to da izinin Allah za su zama masa ceto, sanadiyar ceto ranar lahira. Wannan ba sai sun zama maza ko mata ba, kowanne ne. Wannan cin sai matan sun girma a fa'idar da muka faɗi a baya. Wannan kuma mutuwar ‘ya’ya ƙanana. Shi ya sa Hauwa ta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karantar da mutane, sai yake cewa kun san atadruna man al-urqub, kun san wanda ake ce mishi naman agara. Nama abin nan jijiyar agara, manzon sama ya kamanta wanda yake tambaya kansa da jijiyar agara a matsayin wani wanda ya kasance kamar wanda bai da fa'ida. Misali,
gaskiya suka ce shi ne wanda ɗayansa suke mutuwa, sai Musulmi ya ce a'a, ai wanda ɗan shi bai taɓa mutuwa ba shi ne uku, kamar yadda ya tabbata a cikin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, cewa wanda bai rasa ɗan ba to shi ne bai samu wannan fa'idar ba, amma wanda ya rasa ɗa to shi ne zai samu fa'idar aljanna, ɗayansa za su cece shi ranar lahira. To wannan wataƙila wannan fa'ida ce ta sa Larabawa tun a jahiliya suka fahimci cewa ashe samun ɗa yana da fa'idoji, shi yasa su haihuwa ‘ya’ya abin alfahari ne, shi yasa Allah yake lissafawa cikin wanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya cikin abubuwan da Allah ya masa na ni'ima sai ya ce wa bani na shuhuda, mun ba shi ‘ya’ya waɗanda suke duk inda suke sai an faɗe su, ‘ya’ya shahararru, ministan kaza yana da ɗa, shi ne manajan kaza yana da ɗa, shi ne san kaza yana da ɗa, shi ne judge kaza yana da ɗa, kanal kaza ko kuma general kaza. To Larabawa suna da wannan. To shi yasa nau'ukan aure a cikinsu kamar yadda Nana Aisha radiyallahu anha, wannan shi zai kai mu kila mu gangara zuwa waccan tambayar ta shari'a ko al'ada. Nana Aisha radiyallahu anha take cewa aure a jahiliya ya kasu gida huɗu. Na farko sai ta ce nikahun nasil yauma, auren da mutane suke yi, mutum ya ga diyar wani ko abun waliccinsa sai ya je ya nema sai ya bashi aurenta a kai masa ita gida bayan an ɗaura aure. Wannan nau'i na farko kenan. Nau'i na biyu shine nikahul istibda, auren neman iri, mutum yana da matarsa wal iyadu billah, rayuwar jahiliya ce rayuwar maguzanci, mutum yana da matarsa sai ya hango wani mashhurin mawaki ko kuma wani jarimi a wajen yaki, sai bayan matarsa ta gama al'ada bai tara da ita ba, sai ya ɗauke ta sai ya ke ta wajen wancan, sai ya ce abin da yake bukata shi ne shi ya riƙa tarawa da ita domin ta samu ciki ta haifa masa ɗa'irinsa. Nikahu listibda ke auren neman iri. Sai nau'i na uku shi ne auren da mata suke zama, mace ce za ta zauna tana da ɗaki da kawai sai kaman mutum uku biyar waɗanda ba su kai goma ba rahatu dai, sai su riƙa zuwa wajenta dukkaninsu kowa yana tarawa da ita. To idan ta yi ciki sai ta haihu, in ta haihu sai ta ce duk a kira su, in ta kira su su tara ko su goman nan, kawai sai ta kalli ɗaya daga cikinsu sai ta ce, sai bayan ta ce kun san dai abin da ya gudana a tsakanin ni da ku, ba wanda zai musa a cikinsu, amma sani a gari ba a jin kunya, rayuwa ce ta maguzanci. Sai ta ce to shi kenan, sai ta nuna wanda take so ta ce kai ne uban ɗana, shi kenan, daga nan shi kuma za a ce ya zama ɗansa, sai a riskar da shi, a dangantar da shi, a danganta shi zuwa ga wannan uban. Sannan na huɗu in jina na Aisha radiyallahu anha shi ne auren da kawai suke kilaki su dadu, sai su zo ita kuma kowa zai riƙa zuwa wajenta ba adadi. In ta haihu to sai a gayyato waɗannan da ake cinsu alƙa'ifu, ahlul qiyafa, masu sanin amfani da tafukan hannuwa da ƙafa domin gano nasaba, su kalli nawancin sai su ce kamar yanzu da ake da test na DNA, albasma al-wirasiyya. To su ta hanyar tafukan hannu da na ƙafafuwa suke amfani da su. To idan aka zo aka yi sai shi wannan ƙa'ifin, wannan masanin wannan fannin, cikin wannan mutanen waɗanda Allah kaɗai ya san yawansu wanda suka riƙa mu'amala da ita, sai a nuna shi sai ce shi ne ɗansa. To wannan hadisin nan na Aisha radiyallahu anha ko asari ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musulunci, ya zo Allah ya kawo alƙur'ani, ya kawo shari'a, sai aka goge ukun nan aka haramta su, sai aka bar auren, shi yasa ta kira shi da nikahun nasil yauma, auren da mutane suke. In mun kalli wannan kuma a shimfiɗanmu da muka yi a wancan shirin, mun tabbatar da cewa aure ƙulli ne na mu'amala, ashe aure duk mu'amala to yana baka raba mu'amala da al'adun mutane, ciniki yana da alaƙa da al'adar mutane, ba da ƙwadugu na da alaƙa da al'adar mutane, ba da bashi da yadda ake ci da yadda ake biya na da alaƙa da al'adar mutane. Yanzu hatta masu sai da tsire da masu sai da balangwai al'adarsu ta bambanta. Mai tsire idan mutum ya zo sai an gama sai ya biya kuɗi sannan za a zare mishi shi ko mai balangu sai mutun an kawo masa yawa sai ya yanko ma mutun ya bari dan dane yawa sannan akwai sai ya ce yanko min na 200 sai ya gama ci sannan sai a biya shi kuma wannan al'adar shari'ar musulunci ta zartar da ita malaman mu sun tafi akan abin da ke biyo ba baya na rigima da za ta iya kaiwa kotu me tsire zo ya ce ai bai biya shi kudin sa ba to tambayar da za a yi shi kuma sai wanda ya ci yace ai na biya ka to al'asul shine ya biya shi domin asalin al'adar ita ce sai an biya ake ba mutum me balangu idan yace baka biya ni kudi na ba to al'asul bai biya shi saboda asali dama sai ya ci sannan zai biya to wannan yana da tasiri sosai shi yasa ai a cikin al-kulliyat da ake da su al-qawaid al-fiqhiyya al-kulliyya biyar da ake da su ka'idojin tsa ka'idojin da ake fitar da mas'alolin fiqhu a cikin su guda biyar waɗanda malaman fiqhu duka na mazhabobi sun tafi akan su akwai al'ada shi yasa suke cewa al'adatu muhakkama ko kuma su ce al-urf al'adar mutane tana da tasiri to aure asalin sa ya taho a ƙarƙashin al'adar mutane so da ka ba yadda za ka yi ka raba shi da abinda ita kuma ka'ida al'ada ita ce dama da shari'ar musulunci ta zo ba ruguza al'adun mutane ta zo yi ba bata ruguza al'adun mutane ba abinda shari'ar musulunci ta yi shine idan kuna da al'ada abinda kuke yi sai ta ce ku kawo al'ada idan kuka kawo al'adar ita kuma tana da ma'auninta tana da rariyarta da take sawa sai ta tace in ta fahimci cewa al'adar nan ta ku bata buƙatar ma a tace ta sai ta ce ku je ku ci gaba da kayan ku ai shi yasa ake da aure tsakanin ka'ida ta istishabi da kuma urfi istishab baqa'u ma kana alama kana qabla wurud ash-shar' abu kafin shari'a ta zo ga yadda mutane suke gudanar da shi to yanzu kuma shari'a Allah ta zo wannan abin sai shari'a sai ta ga baya cin karo da ruhinta da manufofinta da ka'idojinta da dokokinta sai ta ce ku ci gaba da yin kayan ku ha ba abinda manzon Allah sama yayi masu kilili ba kenan ai kilili al'ada ne al'ada ce ta ilimi al'ada ce ta ilimi urfi ne ilimi al'ada ce ta kimiyya da suke shi wa dabinan su kilili su masa kamar yadda ake cewa aure manzon Allah sama ya gani sai yake cewa shi yana ganin kamar bai da fa'ida ba hana su yayi ba su kuma wanda suka ji wannan kamar kamar da manzon sama ya nuna sai suka ce yauwa saboda biyayya da yadda da annabtarsa da kuma cewa komai a wajen shi suke ansa sai suka ki baɗi ta zo sai da bino yake kyau eh da bino bai yadda ake bukata ba sai suka zo mun sasame ta suka ce wallahi tun bare da kace kazan nan shine sai muka sai ce a antum alamu bi umuri duniyaku ku tafi ku ka fi sanin al'amuran duniyan ku je ku yi kayan ku abinda shari'a ba ta yadda da shi ba shine a ci karo da ita duk wanda ya ci karo da shari'ar musulunci duk abinda ya ci karo da shari'ar musulunci to ita ce za ta zama a sama to kaga akwai aure al'adun mutane suke hukunta su tun daga neman auren yana da tasiri zamantakewa na da tasiri Allah subhanahu wataala idan yazo yayi magana an gama saki sai ya ce a zamantakewa sai ya ce wa ashiru nabin ma'ruf duk yadda zaka fassara al-ma'ruf yana da alaka da al-urf a sarfanci a ma'ananci yana da alaka da shi in ka tashi fassara wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da su ku zauna da matanku zamantakewa wacce al'ada mai kyau ta tabbatar da ita
to kenan algatu mallam wannan yana nufin kenan a bar kowa ya ci gaba da al'adar shi a aure sai dai abinda
yawa yawa duk abinda yake na banna ne to shari'ar musulunci za ta yi magana kansa
munan
yawa
manufa
yawa
wanda zai zama zari'a zuwa
kware 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 saboda ka wannan ka'ida ta shari'a ita ce ku kawo mu ga al'adar ku wannan al'ada ta ci karo da wani abu ni wanda na tanada nawa in ya ci karo da abin da shari'a ta tanada ba za a yi ba a cikin neman auren nan sai ya zama auren nan ya zama kaman wani aure ne da za a yi shi amma ya saba mu arkan da shari'a ta sa na aure ai aure ba waliyi ga wasu kabilu su suna yin auren su kawai da mutun ya ga yarinya sai ya zo ya kama ta shikenan sai ya shigar da ita daki shikenan sai a ce ta zama matashi babu waliyi kaga wannan ya saba shikenan sai aka zo sai aka ce a ga wasu suna yin auren su a kaida in za a dau baba kawai in mutun ya ga mace shikenan kawai sai ya tafi da ita shikenan bai ba ta sadaki ba sai a ce a wannan shari'a ba za ta yadda da wannan ba ga wasu al'ummatai suna yin aure amma abin da suke shine ba a zuwa a zauna ba siga ba cewa na baka ba cewa na karba ba nema ba yadda da miƙawa ba wannan babu siga babu ijabi babu kabuli sai shari'a ta ce abin yadda da wannan ba ban yadda da wannan ba to duk waɗannan abubuwan sune ababen da ake kula da su kaga a wajen nema kenan a wajen abin da ya shafi daura auren sai ya zama kawai a wajen sigar kai misali wajen siga sai ya zama aure ne da ake yin sa kawai sai a zo sai a ce ya aure ta amma wata uku za su yi wata uku to kaga ya zama mutaa sai a ce su al'ada suke nan ana yin aure ila ajali eh ana da aure da ake terminating din sa da lokaci mutum ya ce shekara 2 ko ya ce shekara 20 za su yi ko ya ce wata uku ko ya ce sati 2 ko me kama da haka to wannan al'adar ta ci karo da shari'a shari'ar musulunci ba za ta yadda da wannan ba kuma ba za ta karba ba to wannan tasirin al'adar al'ada kenan a cikin zamantakewa aure akan kansa umarnin Allah ne shari'ar sani amma kafin zuwa shari'ar Allah ana aure da kuma al'adun mutane suke gudana aure ke gudana da shari'a sai ta zo sai ta wanke waɗannan al'adun ta watsar in mutum zai wanke akwai inda yake kamawa ya gurje sai ya sa mishi sabulu akwai kuma inda kawai ruwa zai zuba yayi to shari'ar musulunci haka tai akwai wajen da kuma da kila za a iya barin shi haka nan ma a ga bai yi datti ba ba bukatar a wanke shi
ya zamu yi kenan mallam da irin abin da ke tasowa na wani lokaci da zan ce ne kamar conflict na interest ko rikicin ra'ayi sai ka ji wani musamman mutanen da suke da kishin addini ko da suka yi karatu ko da ake kallon su ɗaliban ilimi sai ya ce ni ba na yin kaza ba na yin kaza abubuwa da aka sanya al'ada in an zo aure sai ya ce shi ba zai yi so su kuma dangin uwa ko dangin mace kenan za a ce ce dole sai an yi ai ba a saba ganin haka ba sai ya ce shi baya da fi sai ya ce shi ba a zuwa daukan amarya wani ya ce shi wallahi bai da kwana da kawaye ba shi wallahi ba zai zo da binnan kayan abin nan ba
kai ka siyan baki
yan baki su ma aka samu ni ustazi ya da ya ce shi ba zai gara ba sai mata ka duba da sauransu wannan ya ta kawo rigingimu wannan dana kuma za a yi avoiding din su an fahimci wannan ka'ida ta al'ada
kwarai
kuma shi tunda a kadu ne ya kamata ta farko a yaddaje ne akan me za a
kwarai
ko kuma aka samu bambancin al'ada kabila kaza da al'adun su kai kuma kaji zakai aure a wata kabilar da ba ta
kuma kwarai
sai a dinga samun wata maraba
kwarai
wanda
za ta zama ta sai ta jama'a
ya
to abu na farko ni abin da nake gani shine na daya dai me yadda da cewa shari'a ne aure na biyu mai yadda da cewa a cikin shari'a kuma shari'a ta yadda da al'adu ba wai abinda mutanen mu suke kasa fahimta ita fa al'ada fa tana ɗaya daga cikin ka'idojin da ake bi a samo shari'a wannan abin ne ya kamata mutane su zama sun duka al'ummatai shi yasa suke cewa ya kasi al'ada ta kasi gida biyu akwai am akwai khas akwai al'uful am akwai al'uful khas akwai al'adar da duk duniya ana yin ta ko kuma ka ce am din ne amma dai am ne wanda ya kasance dan tsokake tsokake duk kasa ana yin ta ko ka ce duk jiha ana yin ta ko duk kabilu kaza suna yi
yanki
yawa akwai kuma al'uful khas al'ada ce ta wasu su kuma ke bantattu
al'ada yan
kasuwa yawa al'ada yan kasuwa al'ada yan kayan sanda ko yawa ko malaman jami'a ko al'ada kaza to duk akwai to wannan yana da tasiri matuka mun fahimci aure shari'a ne mun fahimci kuma akwai al'adu a cikin sa domin ita shari'a ta yadda da al'adu na uku shine al'adar da shari'a ta yadda da ita ce wadda ba ta cin karo da ka'idojinta domin shari'ar musulunci tana da ka'idojinta waɗannan ka'idojin nata ba sa canzawa suna nan a ajiye so da kada abin da yace zai sabawa waɗannan ka'idojin nata to ba za ta yadda da su ba to in aka yadda da wannan za a sassauta wa juna sannan na hudu shine a kalla a cikin waɗannan al'adun mai maslaha yanzu misali mu dauki akwati yin akwati ba muna tabririn sa muna halasta shi ko muna cewa kowa a ci gaba da yi akwati bane to amma mu dauki al'ada akwati idan mutum misali zai yi aure sai aka ce to daga cin al'adar mu ana yin kaya za a kawo ma mace kaya lefe a kwati kamar yadda matasa suka fi fahimta matasa ba su san lefe ba amma aka ce musu akwati yanzu na jin kamar wata bindiga ce ka zo ka nuna musu ita to yawa akwati akwatin nan in kai ne ka dawo wa kanka da shi wallahi malam da yawa waɗanda suka yi akwati cikin akwatin nan za su zo su baka labarin su ce sai su shekara uku ba su dinka ma matar su kaya ba su tira ba ta haihu an yi aure da shekara guda ta haihu bai buƙatar sai ya dinka mata sababbin kaya irin na fita 40 din nan ko na fitar suna to baya buƙata saboda kayan nan nata suna nan kuma shi da ita in sun yadda suna da tsari za su riƙa ɗiban kayan nan ne lokaci ba lokaci sai ce ɗibo a tamfofi uku ki ɗanka sababbi to kuma kila ya mata a tamfofi kaza to kaga fa'ida wajen wata dawo kaga ashe al'ada ce wadda in an fahimce ta da sauki iyaka inda ake samun matsala ita ce a dora wa mutum abin da ba zai iya ba matashi ne ya zo kila ɗalibin jami'a ne bai ma gama aure ba yana dai bige-bigen sa ko kuma ya gama jami'a daga alawi da alawi zai yi aure kudin service kudin NYSC dan abin da ake bashi sai ya tara na wata 8 ya tara na wata 8 da za a bashi yace to da shi zai yi aure ko kuma ciki dai shi zai yi aure da shi sannan in dangi su ta tallafa a rarrafa dai a bashi saboda mutuncin sa ya tabbata to kaga wannan ya kamata a kalle shi ba za a zo da wani dakaran dan kasuwa ko wani kafaffen ma'aikacin gwamnati wanda albashin shi ke zuwa ko da yaushe ba sai a ce ai musu kudin goro ba za a yi ba sai a kalla sai a sassauta masa shi al'ada ce amma a cikin al'adar tunda al'adar nan ai ana canza al'ada na canzawa kuma ana goge ta ma duk al'umma da take rayuwa ta san cewa tana da wasu al'adun da yanzu ba su sun zama tarihi sai dan an tashi yin bayani sai a fada to sai su sassauta mishi a ce to kai kaza ko kai abin da ya sauka a gare ka amma dai al'adar mu ana kawo akwatin na ɗaya ka samu kai bi ka samu kai ka a ce sai kaza kuma ga abin da ake son a gani dole a cikin wannan akwatin kaza takalmi yawa to wannan
karna cewa an yi mai
akwatin yawa to kaga duk da akwai matsalar wai shin wannan akwatin ana kirga shi a cikin sadaki ne idan ya zama ana kirga shi a cikin sadaki ne to kaga al'ata suna da lahasa da ku misliha akwai sadaqul misli yana da tasiri in an aurar da ya za a aurar da kanwa to ana kallon ita yan nawa aka aurar da ita sannan ita kuma kanwar yanzu gata kila an aurar da kanwar shi iya shekara 2 shekaru 2 da suka wuce yanzu kuma za a aurar da kanwa nawa aka aurar da ya to kaga an yana da tasiri wannan to duk waɗannan su ne ababen da ya kamata a kula da su masu al'adu su sassauta abubuwansu da suke ba an ce su yi watsi da al'adunsu amma su kallon maslaha gyaran abin da amfanin abin da zai dawo musu da kuma abin da za a yi a ce an ji daɗi ɓangaren miji su ce sun ji daɗi su ma ɓangaren su ce sun ji daɗi amma ba za a yi abin da za a gajiyar da juna ba ne a zo a gama da ƙyar kowa ya gaji a ci bashi bayan kwana biyu kaga ango yana wuyan shi na koma kaman markin lema
kuma har ya haifar da wasu matsaloli ma yanzu kamar wasu garura da haka har hayan kayan ake
dauka to ka gani to ka yaudara ta shigo da ƙarya kuma aure a gina shi akan yaudara kaga an cire masa albarka
kayan akwati ya biya 10,000 ba shi hayan kaya
subhanallahi kawo a nuna
bayan kwana uku
eh
aure
sai su zo su kwashi kayan su
sai bacci zai sada da ya kwashi wani ma sai a ce barayi ne suka musu kan ku ba su kan ne suka cika
to ka gani to kaga wannan shine abin da ake kallon shi ba harka akwati kawai ba akwai wasu ababe da yawa da aurarakin mu musamman wannan zamantakewar mu ta Hausa Fulani ko kuma mu da muke rayuwa a bangaren arewacin Najeriya domin wanda suke rayuwa a bangaren arewacin Najeriya ba kabilu ɗaya bane ba kabila ɗaya bace amma dai Hausa Fulani sun zama su ne suka zama dominant yawwa kowa na kuma koyi da su a yanzu kabilan da da zaka ga al'adunsu ba haka suke ba yanzu na san akwai ta kabila a Najeriya nan karamar kabila ce abdu da tana da jaha amma a arewacin Najeriya take su ba a yi wa mace kaya ta bangaren iyaye ba za su yi mata kaya ba sai ta haihu saboda ka in ba ta haihu ba to ba za a yi mata kaya ba. Amma tana haihuwa lokacin suna za a kawo mata kayan sunanta kuma za a kawo mata talabijin za a kawo mata kujeru yawwa sai ta musu kyauta da jika sannan za a amma su mayan sun ba Hausawa eh ana kayan daki
da ga halaga ta mallan to wannan matashi gaba da kai sharaba da ta canjin al'adu ta tsawur din su na ga za ta yi ba mu matashiyar tattaunawar mu a bako mai zuwa ku bai zuwa ga cewa lalle akwai abubuwan lura sosai a cikin wannan
gaskiya
gabar canzawa al'adu da shigowa wasu da fitar wasu da kuma menene ya kawo sabon al'adun kaya za a auna su za a karba ko ba za a karba ba musamman al'adun suka shafi koyi da turawa ko koyi da kafirai ko makamantansu amma dole za mu dakata a daidai wannan lokaci saboda kurewar lokacin namu amma insha Allah masu kallon mu za su bi mu bashin cewa idan mun zo a darasin mu na gaba insha Allah za mu tashi daga wannan matashiya musamman abin da yake da alaka da wadannan matsayin suka shafi aure musamman ta fuskar development wato ci gaba ko sabuntuwar al'adu a cikin rayuwar mu da muke a wannan yanki na musamman na kasar Hausa za mu dakata nan insha Allah saboda lokaci wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.